الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ولادي فتوغ رمضان هجرن مايكين الله عليه الصلاة والسلام daga مكة زوا مدينة shekara 1444 wanda yayi daidai da 26 ga watan uku haihuwa annabi Isa alayhi salatu wassalam shekara 2023. Mun dawo zamu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaqa a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akbarakallah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila.
Alhamdulillah. Ai yanzu dai muna cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka jan kunnen munafikai game da abubuwan da suke yi na cutarwa tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la illam yantahil munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun lanughriyannaka bihim thumma la yajawirunaka fiha illa qalila mal'unina aynama suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Bayan Allah ya faɗi cewa wayannan munafikan da wanda zukatansu suke da rashin lafiya da masu yada jita-jita a cikin garin Madina domin fata addinin musulunci, Allah yake to duk wa'innan lalle ya rasulullahi za mu cinna ka da su, sannan kuma idan muka cinna ka da su ba za su ƙara makotakarka ba a garin Madina. Allah yake domin su tsinannu ne duk inda suka kasance. Allah yake kun haɗu da su in mun ba da dama ku kama su ku yi masu kisa irin kisan karadai. To wannan saboda Allah ya san zuciyar ɗan adam, kada ɗan adam ya ce an zafafa uktilu ta katila a kashe su kisan karadangi, sai Allah ya ce a'a, wannan doka ce daga Allah. Sunnatin lahi fil ladzina khalaw min qabl, wannan al'ada Allah ce ga miyagun mutanen da suka gabata. Duk wannan abin da aka ce a yi masu, ai an yi ma'adawa irin shi, an masamudawa irin shi, an ma mutanen annabi Lut irin shi, miyagun mutane daban-daban idan sun taɓa Allah to Allah ya masu kafa mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma shi al'adar shi walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka samu canji game da sha'anin Allah ba. In dai al'adar Allah ga yanda ta gudana, masu laifi idan sun yi laifi ana kama su da irin laifinsu, to su ma wa'innan munafukai da masu rashin lafiya a zukatansu da masu yaɗa jita-jita a garin Madina domin cutar da musulunci, to wannan shi ne al'adarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kama su a kashe su kisa. Wannan ita ce al'adar Allah, ko ba za ka taɓa samun canji ga al'adar Allah ba. Na'am.
يسأل الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
الله سبحانه وتعالى يا رسول الله يسألك الناس عن الساعة متى نسنا تنبيك yaushe ne za a yi tashin alkiyama wani gun zaka ji na cewa ya kulu na mata hadal wa'd in kuntum sariki alƙawalin da kuke ta cewa za a yi tashin alkiyama za a yi tashin kiyama wai yaushe ne suna tambayar ka ya rasulullah to ita tashin alkiyama babu wanda ya san wanda za a yi tashin alkiyama sai Allah ko annabi alayhi salatu wassalam da sauran annabawa da matsayoyinsu da martabobinsu Allah bai gaya masa haƙiƙanin randa za a yi tashin kiyama ba sai dai ya sanar da su wasu alamomi wa'inda idan an ga sun auku to lallai tashin alkiyama ya kusanta kamar alqur'ani na ce mana ikitabatu sa'atu wa shaqqal qamar ikitaba linnasi yasabuhum fi ghaflatin mu'ridun to duk irin wa'innan Allah na nuna wata alama cewa in kun ga alama kaza sai kiyama ta kusa kamar lokacin da kafiran makka tun ma farkon musulunci suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ba za su imani ba har sai ya kira wata watan ya safko ya tsagi ɗaya ya shiga ta hannun mayafin shi ya fita ɗaya kuma ya hau kan dutse sun haɗu sun koma za su imani ko manzo Allah yayi haka manzo Allah ya ce wata rana kuke so suka faɗi rana manzo Allah ya zo ya ce to ku ce mu watan ina kira suka ce a kai dai ka kira shi manzo Allah ya kira wata ya ce ya fatar ajibi rasulullah ya kai wannan cikakken wata an saki ran manzon Allah shikenan kawai sai wata ya yanko daga sama ya yi kafa sai ya zo daidai kawunan su wasu suna cewa dan Allah Muhammadu ka ce ya koma wasu masu tsaurin ido kuma suna cewa a'a tun da ya sauko ka ce ya shiga ta hannun rigarka na dama ya kulla ta hagu rabi kuma ya je kan dutsen Jabal Abi Qubaisin ya jira in ya zo su haɗu su koma kaga wancan sun fa gita wannan sun za tsaurin ido manzo Allah ya ce to wata tsage bi ya tsage sai ya shiga ta hannu na ya shiga kai kuma je ka jira shi suka gama suka haɗu suka koma Allah ya ce wa in yaro ayatan yu'ridu wa yaqulu ya ummu samira ka ce kai kai Muhammad sai ranka ya girmama har wata kake kira to yin Allah subhanahu wa ta'ala ce to ikhtarabatu sa'a lalle tashin alkiyama ya kusa wa shaqqal qamar tin da har an kira wata ya tsayi to irin wa'annan alamomi su ne Allah ke faɗi ma annabawa in kun ga kaza kaza ne in kun ga kaza kaza ne to amma da ya riya ni randa za a yi kiyama Allah bai gaya mu kowa ba wannan sanin Allah ne inna Allah inda hu ilmu sa'a wa yunzil ghayth wa ya'lamu ma fil arham ko kuma ta dawai nafsun ma za ta kitibu gada kuma ta dawai nafsun bi ayi awadin tamam wannan abu biyar ba wanda ya san sai Allah to shine Allah subhanahu wataala ya ce qul ya rasulullah ka gaya musu innama ilmuha inda Allah lalle sanin haqiqan wanda za a yi tashin alkiyama to wannan abun yana a hannun Allah wa ma yudrika ya rasulullah aiwa ya sanar da kai kai da ake sanarwa wanda ya kamata a ce ka sani wa ma wa ya sanar da kai ma'ana baka sani ba la'alla sa'atu takunu qariba watakila tashin alkiyaman nan zai zamo kusa tashin kiyama zai zama kusa amma randa za a yi tashin kiyama ya rasulullah kai ma baka san ranar ba sai dai me idan mun kalli hadisin Buhari da Muslim wanda malaika Jibril ya zo yi manzo Allah tambaya game da Islam da iman da ihsan kuma ya ce mashi fa ahbirni anissa ba ni labarin tashin alkiyama sai manzo Allah ya ce mashi mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il ai wanda aka tambaya bai zama mafi sani ga wanda ya tambayar ba sai ce to ba a dole ne an amara ta inda baka san lokacin mu ai ka san alamomin ta da labaran ta ba ni labarin sai ce daga cikin ta an talilal a mata rabbata zaka samu kuyanga ta haifi kuwar takin ta ma'ana cewa kaskantattun mata suna haihuwa manya manyan mata masu daraja ko kuma bayi suna haihuwa ƴaƴa su zama sarakai wannan kuma duk ya tabbata sai ka samu wata matar da ko ABCD bata iya ba sai ta haifi matar gwamna ko yau sai kaji ana cewa ana neman first lady a ce ai ai da wancan ce amma wata ko ABCD bata iya ba ka gani an tallil a mata rabbata hakira ko kuma a'a irin yanda sarakai suka yi ta sadaka da bayi yanzu da yawa a nan kasa akwai manya-manyan sarakan da ƴaƴan bayi manzo Allah ya ce kuma daga ciki wa anta wal hufata al qurata al alati tatawaluna fil dunya yace zaka ga talakawa ri'a sha masu kiwon tumakai a daji talakawa wanda suke tsarara amma Allah ya ba su azuci sun zo manya-manyan birane suna kan manya-manyan gidaje da Allah ba ya wannan ba in kaga wani katan bai na aka ce ma na alajuwa ne idan ka je kauyen su aka ce ai kaga shan gidan na aka fa yace kai habawa ne alajuwa ne ba sai daga nan daga makarantar alloyi ji ai mai Allah ya mai azuci annabi yake cewa kun kunga wannan kiyama ta kusa ya fa qawluna fil dunya kuma a wani gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan alamomin tashin alkiyama idan lokacin da kuka ga mutum babban mutum ya fada a gaban mutane yace idan Allah ya kai mu gobe zan yi kaza amma idan goben ta zo ya kasa kallon matsayin shi ya canza wannan magana yace to tashin kiyama ya kusa Allah ba yanzu bane sai ga babban mutum mai mulki ne mai kudi ne mai wani matsayi ne a gaban jama'a ya shara ƙarya a ce ranka dai shi ai kaza gobe in Allah da zamu yi shi an gama daga gobe in kuma sai ya ce shi ranka dai magana ne take da Allah ya laba ta shi manzo Allah ya ce to wannan in kuka ga wannan tashin alkiyama ya kusa ma'aikin Allah ya ce idan kuka ga zamani ya zo ana ɗaukaka mutanen banza a shirarai ana daga su akan mutanen kirki suna kaskanta kamar yadda mai zuri ke cewa ko tafanil khairu wa sulha izallu ko wa azmini wa azza bizalli ahl safai sai alhayri da ya tsare sai duk mutanen kirki sun kaskanta ko saboda kaskantar su mutanen banza sun daukaka manzo Allah ya ce to idan kaga zamani ya kai lokacin da mutanen banza su ne maɗaukaka mutanen banza su ne shugabanni mutanen banza suke faɗa aji suke hanawa a hannu manzo Allah ya ce ku tashi kiyama ya kusa ka shiga taitayinka haka dan manzo Allah ya ce idan kaga an ɗauka ki ilimi jahilci ya bayyana yace to ka shiga taitayinka ai ina gani yanzu duk wancan da manzo Allah ya faɗa wanne ne bai auku ba yau dai babban mutum mai mulki ko mai iko zai zo ya ce mutane zai kaza da Allah in an ce ma zai yi kai kana tabbacin goben zai haka nan daukakan mutanen banza da kaskantar mutanen kirki yaya wannan bai zo ba ba kwanan nan aka dinga aka dinga zabe ba ko yanzu da zaka zo kace to ba kan takarar da zamu zaba he wanda ya haddace Qur'ani da Allah yanzu an yi zakan nan tun kai za a duk wanda aka zaba wannan sheyin malami cikin su shine wanda ya sauka wanda ba gane suna karanta Fatiha kana gagara ba ana shi ba shi bane ake nufi annabi alaihi salam ya ce kuma zaka ga an daukake ilimi jahilci kuma ya bayyana ilimi an daukake shi ba ilimi sai jahilci wannan lokacin ne wanda da idan aka zo aka ce maka wannan malami ne ba wai magana ya duba littafi ya karatu bane a'a ai ya haddace littattafan ne da yawa zaka samu malami ya haddace hadisi 1500 zaka samu malami daya ya haddace Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dauda Ibn Majah sittu sahih din da suna kan shi ba magana haddace Qur'ani yake ba to amma yanzu irin su kwaya nawa ne amma yan hayaniya ba in ya zo yana bayani da an dauke wuta a ce to bari a dawo da ita bai iya komai ya duba jahilci ne wannan ilimi an daukake ilimi an bar jahilci ana an ce a kwakwaba ne akwai wani laborari da ya taba kolewa an ce akwai littattafai sunan littattafai kawai sun kai 1600 suna ba wai mujallade ba suna littafi kaza in kace Buhari ɗaya kenan muslim suka zo suka kore almajiran ilimi ana ta kuka to wani malami yace ku kwantar da hankalinku ku je ku nemo takardu in kun nemo takardu ni kuma zan maida muku littafin baki daya yau in yazo yace to yau karatun Buhari za masu Buhari ne su ta rubutu an gaba Buhari a dauko muslim haka ya maida littafin na wajen 1600 baki daya wannan duk in ka tara ilimin malaman kafarku baki daya sun kai ilimi da aka an daukake ilimi jahilci ya bayyana manzo Allah ya ce to idan kuka ga wannan alamar kiyama ce annabi alaihi salatu wasalam ce idan kuka ga zina ta yadu ko ina ana zina fajirci ya yadu ko ina ana fajirci yace to tashin kiyama ta kusa Allah yanzu zina bata bayyana fajirci bai bayyana ba annabi alaihi salatu wasalam yace idan kuka ga yan mata suna rawa idan kuka ga yan mata na rawa to tashin kiyama ya kusa yaya yanzu duk wayannan yan matan da suka yi ma Allah da annabi da iyayensu tawaye suka je suka shiga fina-finai me suke yi ba wannan rayuwar suke ba to tashin kiyama ya kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga shan giya ya yawaita shan giya giya wannan ba wai dole ya kasha ta kwarba ba duk wayannan kayan shaye-shayen da ake cewa matasa na sha matsayin giya ne ko me shan fakalin dan giya ne me shan ICD dan giya ne me shan farin mala dan giya ne me shan wane ne wane ne dan giya ne manzo Allah ya ce to idan kaga wannan shaye-shayen na giya yayi yawa ce to tashin kiyama ya kusa annabi alaihi salatu wassalamu ya ce idan kaga ana yawan ruwa amma kuma abinda ake nomawa yana karanta tashin kiyama ya kusa da Allah musamman dai ba da bana inda ake buhu dari sai ai buhu ishirin inda ake buhu dubu sai ai buhu hamsin ba haka ake ba manzo Allah ce to tashin kiyama ya kusa manzo Allah alaihi salatu wassalam ce idan kuka ga ana yin fuji'atul maut fuji'an mutuwa yanzu nan an tashi karatu da mutum lami lafiya an gama ya ce ai ya je daga shan ruwa zai buɗe baki ya faɗi shi kenan ala wa salam farkin malami an gane ko wannan shi ma alamu ta shi kiyama ce ba gata ana ta yi ba a ce yanzu muka rabu da mutum ya mutu manzo Allah ya ce to wannan alamar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji ana daga fasikai suna daga muryoyi a masallatai fasikai suna daga murya a masallatai to shi ma tashin kiyama ya annabi alaihi salatu wassalam ya ce kai ku tsaya ku ji ba za a yi tashin alkiyama ba har sai alfahasha da aikata alfahasha sun bayyana to kaga duk wayannan abubuwan yanzu da ake karanta ba ka da abin da yin saura wanda kiyama ba ta zo ba da haka ne ya rage mana yanzu illa banda kowa ya koma ga Allah kowa ya ji tsoron Allah kowa ya gane yanzu ana iya busa kiyama illa banda wasu alamomi da manzo Allah ya faɗa manzo Allah alaihi salamu ya faɗi cewa ba za a yi tashin alkiyama ba sai an yi shekara 100 wani mutum ko da kuskure bai kira sunan Allah shekara 100 cewa ko da kuskure ba zai kira sunan Allah ba balle da gaske an manta da Allah an manta da saƙon Allah wanda kuma yanzu alama tana nuna ma an dace ta ku kalli ƙananan ƴaƴanmu wanda kullun tarbiyya kai amma kullun rusa tarbiyyar nan haki kullun kokari kake a bi Allah kullun kanna zuwa take ta mamaye da Allah dauki daga kallace kallacen nan kawai yau gidanka idan baka da satellite ƴaƴanka sun zama almajirai kuma in ka kunna masu kuma su koyi fajirci da ta'addanci kana da yaro dan karami wanda za a daga mu bulala a tsutsula mai sai ka ga idan dan uwan shi yana faɗa dan uwan shi zai dauko wuka saboda ita ya gani a fim ana kisa in tsakanin kishiya da kishiya ne an koya wa ya ake kashe kishiya ko in tsakanin miji da mata ne an koya mu mata ya za ta wulakanta mijinta wai aka ga wai ana koyo wai mace ta daga hannu ta da mijinta da mari wai kaga ta gida ta ga wani zaka tace kyau kenan kaga kai ma ka shiga uku dan wajen kai za ta fara ci ba to duk yawan wannan abubuwa to wallahi haka za a yi tafiya ka kula yanzu yanda ake kyamar wannan abubuwan kullun daina kyamar su aiki to haka za a yi tafiya hatta sallan nan wata rana ya kai ni masu yin takarasa kuma ana cewa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa badal islamu gariban wa sayudu gariban fa tuba lil ghuraba yace innal islama ya'wi ila makkah wal madina kama ta'wi al-hayyatu ila hujrata manzo Allah yace kun ga musulunci nan ya koma fa yana bauchi to kuma da sannu zai koma bakuncin shi zai tafi kenan yace haqiqa musulunci zai dinga tsukewa ya dinga tattarewa yana barin garuruka har sai ya koma ba inda zaka samu musulunci daga garin Makka sai garin Madina duk duniya an daina musulunci yace musulunci zai tattare a Makka da Madina kamar yanda ka san maciya tana tattarewa ta shige raninta duk duniya za a daina musulunci to annabi alaihi salatu wassalam di yana gaya mana irin wannan abubuwa ne wanda idan kuma suka zo to daga ran Allah yayi ban kwana da duk wani mai imani ya kai shi zuwa wajen shi yayi ban kwana da duk wani mutumin banza ya janye shi daga gare shi daga nan za a irin zuwa tiraji jo maji za a irin tasowar iska za a irin kullowar rana daga yamma daga nan na kata salihu za ta zo ta ce kai dan wuta da kai dan aljanna ga sunan dai abubuwa daban-daban to daga nan fa maza Allah shi sai busa kiyama to duk mutumin da aka busa kiyama a kunnan shi ba a tunanin zai shiga aljanna saboda an shekara 100 ba wanda yake Allah fajirci ya mamaye duniya sa'an Allah ya mamaye duniya to amma dai duk da wannan shi manzo Allah alaihi salatu wassalam Allah ya sanar da shi ne alamomin tashin alkiyama da kuma yanda za a yi da abinda za ta gudana abinda Allah bai sanar da shi ba ranar kaza ga watan kaza lokaci kaza amma duk abinda za a yi a kiyamar da komai ya san abinda za a yi domin ita kiyamar ma za a yi bikin nuna girman manzon Allah dan in an wannan magana yake kaji ta yi ma wasu nauyi a hankalce yau sai aka zo aka ce ga wani mutumi an mai laifi ya tiri ya ce ba zai saurara kowa ba an ta an rasa yanda za a yi zuwa can ga wani tsohon abokin shi aka ce mai wani wallahi alhaji ne ya fushi duk ya kori matan nan ya kori ƴaƴan shi ya ce bai saurara ya ce ku bari in ji ku nan nan waje kuna jiran ya za a yana zo ya aka ji sun kama taɓawa suna hira matsala ba ta wuce ba to da Allah yanzu girman waye aka bayyana ana wannan abokin an bayyana girman shi to ba na ce annabi abokin Allah bane amma ka kwatanta yanda hadisin Buhari da Muslim ke cewa Allah zai yi fushi annaba su kafa tunkara shi amma na zuwa gun annabi zai ce ce to kuke nema ku bari in zo ana laha na wani ba ai kira zuwa da ce masoyi me ya kawo ka zai fadi yanzu ya ce a ba maganar sujada ba ce an gama sujada me kake so ayi ma ce so nake a kafa ma'auni ayi mu mutane hisabi ɗan wuta su tayi wuta ɗan aljanna su tayi aljanna a ce an gama mala'iku a dau ma'auni a kai jama'a bai bayyana ba jama'a wa aka nuna kuma a zo yace to ina son abance su a ce an baka da abin da kake so yau za a yi maka an gama da Allah ta ran da jama'a waye ina fata an fahimci misalin ka ka aika canza mun magana yawa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib amma ya rasulullah ubangijin ka bai sanar da kai ba ana baka sani ba la'alla sa'ata qarib wata kila tashin alkiyama ma nan kusa kusa yake za a yi shi kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu ana was-sa'ati kahatai yace ni ba an aiko ne tashin alkiyama kamar tsakanin ɗan yatsun nan guda biyu wasu malaman suka ce tsawon wannan da wannan wasu kuma suka ce tsakanin wannan da wannan ma'ana manzo Allah ya zo tashin alkiyama yana gadab wata rana manzo Allah alaihi salatu wassalam a dogon hadisin nan da Imam Muslim ya kawo babu alamatu sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da hanki ya hawo minbari yayi ta khutuba har sai da azhar sai ya sauka akai azhar ya koma kan minbari yayi ta khutuba har sai da al'asar sai ya sauka akai sallah ya koma yayi ta khutuba har sai da rana ta fara jata sulmiya ko annabi alaihi salatu wasallam ya ce to abin da yasa ku ga rayu doguwar khutuban nan abin da ya saura na tashin duniya da abin da ya wuce kamar abin da ya wuce ne na daga sallar asubahi zuwa yanzu rana ta fara ja to shine zaman da duniya ce abin da ya rage daga jan duni daga jan rana ina zuwa faduwa shine abin da ya rage na zaman duniya za a yi tashin kiyama to tun lokacin annabi rana ta yi ja yanzu shekara 1444 yaya baka da yanzu wani dan kalle mun ta kadan ta bace da haka muna cikin aiki kowa ya bi koran Allah ya koma ma Allah Allah yana magana kiyama yana cewa la ta'tikum illa bamta ba za ta zo muku ba sai babu shiri ko za ka ji ta ba ta koma inda za ka sai ka taji lahira Allah ka sa mu sai asa na'am
inna Allah la'ana al-kafirina wa a'tanahum sa'ira
na'am
khalidina fiha abada
na'am
la yajiduna waliyan wala nasira
duk da haka dai bayan Allah ya kawo wannan aya ta magana suna tambayan mutane tashin al-kiyama da mun masu tambayar yaushe za a yi tashin al-kiyama kafirai ne don su ne ba su imani da ita ba to yanzu da Allah ya kawo wannan bayani da wannan misalin cewa babu wanda ya san wanda za a yi ta sai Allah shi da Allah subhanahu wataala sai ya ce to tunda ba wanda ya sani sai shi babu amfanin a tambaya yaushe za a yi sai Allah ya ce inna Allah la'ana al-kafirina haqiqa Allah ya nisanta kafirai daga rahamar shi saboda me saboda suna yi ma annabin shi tambayar kure wanda ba shi ya kamata su tambaya ba suke tambayar shi da haka Allah ya tsire makafirai ya la'ance su wa dalahum sa'ira kuma Allah ya tarar musu hutar sa'ira dukkan azabar da za su fuskanta to Allah ya tarar ta a cikin wuta kuma zai musu ita ranar tashin alkiyama kuma idan suka shiga cikin wutan nan khalidina fiha abada su masu dawwama ne a cikin wuta har abada wannan dawwama a cikin wuta an ce ba abun da ke tadama ƴan wuta hankali irin abu biyu ba abun da ke faranta ma ƴan aljanna rai irin abu biyu na farko idan ƴan wuta suka je suka shiga wuta Allah ya kiyaye mu mu kuma ƴan aljanna muka shiga aljanna Allah ya sa haka to shikenan ƴan wuta za su yi ta koke za su yi ta kuka su kuma ƴan aljanna suna tuna ƴan uwansu duk wanda ke da nufin Allah ya kaddara zai shiga aljanna sai kawai Allah ya dauko tunanin shi yana gidan wuta sai ya dauko tunanin sai ya jefa mu dan uwan shi a aljanna shi wannan dan aljanna duk lokaci sai ya taguni to tunda dai ban ga wani aljannan nan ba miyagun ayyukan shi sun kai shi wuta to wannan damuwar shi kuma Allah bai san ƴan aljanna su damu to wannan kokawar duk wanda aka tuna sai Allah subhanahu wataala tun kafin dan aljanna ya magana ya Allah ya ce a dauko shi a fito da shi aka dauko shi aka fito da shi sai a kawo shi aljanna dan a faranta ma wannan dan aljanna rai to sai sauran waɗanda su Allah ya hana a tuna su wanda za su shiga cikin ceton ƙarshe na manzon Allah kawai sai Allah ya jefa musu ya laikara aqana Allah wa aqana rasula sai su dinga cewa kai san mu ina ma dai mun bi Allah ina ma dai mun bi annabi to wannan abin sai Allah ya jefo shi kullun manzo Allah shi ko manzo Allah ya ji ana kira Allah gidan wuta ana kira annabi gidan wuta sai ya taho zai fito aljanna ya ce to to bai ne cewa Rasulullahi na zuwa ya ce ai zan je gidan wuta ne ya ce to ya ce ai Allah ya alƙawari duk wanda ya shiga gidan aljanna ba zai fita ba ya Rasulullah ka faɗa abin da kake so a gaya wa ubangijinka ya ce wa'incan masu kiran Allah masu kirana su nake so a fiddu shi ne Allah ya ce Jibril ka je duk wani wanda a zuciyar shi akwai imani kamar ƙwayar zarra amma zunubi ya lullube shi ka je a fito da shi shi ne idan aka fito da su an ce na ƙarshen su shi yana da imanin amma imanin bai kai kwayar zarra ba imanin bai kai kwayar zarra ba kazan ko kwayar zarra cewa ya faɗa cikin diyo ya tafsiri yake cewa kwayar zarra dukkan wani abu da zai iya ganin wani abu in ba kudura Allah ba bai iya ganin ta to amma shi imanin shi bai kai rabin kwayar zarra ba to shi kadai ne wanda Allah zai ce ta fito da shi aljanna fito da shi wuce kai shi aljanna amma an ce a aljanna Allah zai bashi arziki da fadin gida da wadata da za a bashi aljanna ta ninka duniya da abin da ke cikin ta sotari amma ku shi imanin shi bai kai kwayar zarra ba Allah ina ga kai ne salawatu hamdi li azmi ramadana ai ga ga wata iya kai baka zai iya gidanka ba Allah kai mana haka alfarman manzo Allah idan aka fito da ɗan wuta daga gidan wuta wanda aka yi aljanna aka yi aljanna to ubangiji zai sa zai yi umarni da cewa duk wani abu wanda ke da wata alaka tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna a yanke shi an ce abinda za a fara yi ita mutuwa wannan tunda ita ma halitta ce daga cikin halittun Allah Allah ke istimali da ita Allah zai umarci annabi haya ya yanka wani rago da ni an yanka mutuwa to an gama da ita daga nan Allah zai ce ma Jibril ya yi shela Jibril ka yi shela tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna an ce akwai wani tozo da ake ce ma a Arab zai haukar ne ya ce ya ku ɗan aljanna duk mu leko ya ku ɗan wuta duk su leko sai ce to daga yau alaƙar da ke sa mutum ya rabu da halin da yake da shi cike shi an yanke ta ita ce mutuwa da haka ƴan wuta ku yi ta dawwama a cikin ta babu mutuwa babu rayuwa mai amfani la ya mutu fiha wala ya hayya sai ku kuma ƴan aljanna ku rayu a cikin aljanna kullun ni'imar ubangiji ta rinsu karuwa gare ku hayya zuwa lokacin da ya so a cikin ta kira yake ce mun kan lawan jannati to da sun zula khalidina fiha la yabghuna anha siwala to an ce wannan bakin cikin yana damun ɗan wuta wannan bakin cikin guda biyu suna tunanin su mutu babu suna tunanin su fita babu karshe da mun wutar jahannama ita falo ce to sai a ɗebe ta a liƙe ƙofofin wutar baki ɗaya ba shiga ba fita a fadal abidi Allah ka kiyaye mu shi yasa Allah yake cewa su kafirai khalidina fiha abada masu dawwama ne a cikin ta har abada ba ranar fita la yajiduna waliyan a cikin wutan nan ba za su samu wani majidinci da zai taimake su ba ya jidinci lamarin su ya tausaya musu game da halin da suke a ciki wala nasir ko ba za su samu wani mai taimako da zai agaza musu wanda zai agaje su da wani abu wanda za su tausa mutu Allah ya kiyaye mu نعم
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
نعم
وقالوا ربنا إنا أدعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا
الله سبحانه وتعالى يسوء متنا إلى أكثر أتشوتا يوم تقلب وجوههم في النار ranar da fuskokinsu za su rika jujjuyawa a cikin wuta nan malaman tafsiri wasu sun karanta da yawma taqallabu wujuhahum sun mai ba sun dauke shi a matsayin na'ibul fa'il ba nan yazo taqallabu ala jujjuyawa dole a ce wujuhum din maf'uli amma dai dole a maida shi a matsayin fa'ili wannan ya zama na'ibul fa'il Allah ya ce to randa za a rinka jujjuya fuskokinsu a cikin wuta wasu malaman ko suka ce a randa za su rinka jujjuya fuskokinsu a cikin wuta Abdullahi dan Abbas ya ce idan azaba ta kai azaba dan adam na iya daina kuka ya daina magana sai dai kaga yana juye kai ka bala'i ya kai ko rashin lafiya ne kai ma mutun yaya ai sai dai kaga yayi kokari da ido yana juye ido ka yace to randa bala'i zai kai ma ɗan wuta sai dai su juya fuska ba sa iya cewa kala yaquluna to a wannan ranar za su rinka cewa ya laitana ya kai can mu a da'ana Allah ina ma dai a ce a duniya mun bi Allah wa da'ana rasula ina ma dai a ce mun bi manzo a duniya kaga nadama ta auki wanda an ce idan aka dauki dan wuta aka kai shi a gidan wuta wanda ke da karamar azaba shine wanda a duk sakan guda ana mashi azaba kala 70 duk saka kuma inda yake jin kowace haka yake jin kowace annabi alaihi salamu ya ce akwai wanda idan aka dauke shi aka saka shi gidan wuta daga jahannama kafin ya kai masaukin shi ya biya nan ya biya nan sai ya shekara 70 akwai wanda zaka samu yana cikin akwati dubu na azaba akwati cikin akwati akwati cikin akwati wanda yanda yake jin bala'in akwatin farko haka yake jin bala'in akwatin karshe zaka samu manzo Allah ya gaya mana zaka samu wani harshen shi aka kama aka tsagale shi amma wuta na shiga ta harshen shi tana kwarara ta dubura shi kamar yadda ka san fire da ruwa ne zaka samu wani an fadada jikin shi akwai manzo Allah ya faɗi cewa akwai wanda a wuta za a fadada jikin shi kamar girman dutsen Uhud so 70 Abdullahi ibn Abbas a cikin at-Tazkira yake cewa idan yace idan dan wuta guda daya idan dan wuta guda daya jiwa za ta iya taka shi ta wuce bai san ta wuce ba ido kawai jiwa ta taka ta wuce amma bai san wani abu ya taka ba yace hakorin dan wuta akwai wanda hakorin shi ya kai zura'i 70 amma duk wannan Allah subhanahu wataala ce an fadada jikin su ne yanzu qur'azab dan su dantsani azaba kala kala Allah ya kiyaye kuma ƴan wutan nan idan suka rinka kuka suna kuka suna ya laitina aqana Allah wa aqana rabbi an ce in suka ga wannan bai musu ba sun yi shekaru dubai a gidan wuta suna wannan magana da Allah yake labisina fiha ahqaban la yazquna fiha bardan wala shilla hamiman wa ghaffar idan suka gama wannan akai banza da su to kuma za su dinga cewa ya maliku liyaqdu alaina rabbu ya maliku ka roki ubangijin ka ya zartar da mutuwa akan mu mu mutu mu huta an ce za su yi shekara irin shekarar lahira shekara 70 ko fiye da haka kawai suna ta faɗin wannan magana suna cikin wuta amma bala'in wutan ya sa sun manta da abin da suke suna cewa su dai a ce su mutu a ko yanzu duniya in bala'i ya kai ba haka ake cewa mutum yace shi ne gomma ma ya mutu ya huta to halin ɗan wuta ne wannan shi yasa manzo Allah yake cewa la ya tamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bi fa in kana la muhalata fa'ila falyaqul allahumma ahayni ma kanat al-hayatu hayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu hayran li duk bala'in da kaji kada ka rinka goron mutuwa baka san abin da zaka iske ba can kun maka lallaba ana manzo Allah ce in ya zama ma abin ya kai ka rinka addu'a kana cewa Allah ka raya ni idan rayuwa ta alkhairi ne Allah ka kashe ni idan mutuwa ta alkhairi to ƴan wuta idan suna wannan an ce mala'ikan wuta ni malik idan suka yi suka yi suka yi an ce zai rago sai ya ce masa innakum makithun ku masu dawwama ne a gidan wuta ba ranar fita an ce to wannan kalmar da zai gaya masa idan ya kalle su da irin zatin da Allah ya mai da irin idan da Allah ya mai da yanda wannan kalmar ta fito har sai sun yi gurin ina ma suka yi wannan magana da haka dukkan bala'i da dukkan musiba ya tattara a gidan wuta duk wanda Allah ya shigar da shi gidan wuta to wulakanci ya kafata gare shi da haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah duk abinda muka san zai jawo mu shiga wuta mu kiyaye shi duk abinda muka san za mu aikata mu ce aljanna mu aiki mu kiyaye mu aikata shi kuma kada kai mamaki duk abinda kake kallo ba laifi ba yana iya kai mutum wuta gulma ai ba dauke ta laifi ba to tana iya jawo mutum ya dawo ma a wuta annabi man yana iya jawo mutum ya dawo ma a wuta ƙarya tana iya jawo mutum ya dawo ma a wuta son zuciya gayinan maza Allah ya faɗa abubuwa da yawa yace abubuwan da za su iya jawo mutum ya dawo ma a wuta idan ka kun ga ɗan uwa ba abin da ke gaban mu illa banda mutum yayi kokari
ya gyara tsakanin shi da Allah duk abin da zai samu yadda Allah ya aikata shi duk abin da zai jawo mai azaba ya kiyaye shi Allah ya gyara mu yaqulu sana cewa ya laitana aqana Allah wa aqana rasul sana cewa ya kai can mu kira ma dai a ce a duniya mun yi biyayya ga Allah ko mun bi manzo wa qalu rabbana an karanta wa qalu kuma su wayannan ƴan wutar sai su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu inna aqana sadatana abin da ya kawo mu gidan wutar nan wallahi shugabanninmu muka yi wa kubara ana da manyan shugabanninmu manyan mu su muka bi fadan luna sabil sune suka batar da mu hanya sune suka batar da mu din hanya suka jawo muka saba muka muka gona to nan inna dana sadatan an ce ayi biyayya amma duk biyayyar da zaka yi ma wani ko wane ne kada ka bi shi a cikin saban Allah mai adami ma yana ce mana fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq duk biyayyar da zaka yi ma ko wane ne ko babanka ko innarka qur'ani ma yace mana wa in jahadaka ala an tushrika fala yawa Allah ce ko iyayenka da suka haife ka in dai sun yi jayayya da kai a bisa kai shirka da ni a cikin abin da ba gane ba kada ka yi su kada ka yi su iyayenka yau da babanka zai ce sai ka koma kirista sai ka ce to baba nan fa Allah ke na shi duk shi abin da dai zaka faɗi ka faɗi amma ka biyo shi ba za mu shirya malamai duk yanda zaka rinka kwantar da kai kai muridi ne ai shehu yace ai kaza shehu yace ai kaza to in shehu yace ai kaza ai ka duba shin abinda shehu yace ai annabi yace ai in annabi yace ai to sai ka bi shehu in annabi bai ce ai ba ka ce a to shehu nan gunfa wanda ya fi ka yace kare ai sai ka bar shehu da shehun ta shi kai abinda za su kowane ne kake bi haka naga ibnu kasir ya fassara inna ta ana sadata na kafan mutumin ne yace hakika mu mun bi ashiya hana mun bi shehun nan mu to ko shehu ne yace a saba mu Allah ba abin shi dan haka ba a biyayya a cikin safan Allah miji ba zai umarci mata shi ta saba mu Allah ba mata ba za ta bi mijinta a safan Allah ba kai kowane ne bai ki sai yace ai safan Allah ka bi shi ba amma idan ka bi wani shugaba a cikin saban Allah ko wani jagora a cikin saban Allah to idan kuka tafi gidan wuta kai da shi za ku shiga wuta kuma ba zai amfana ma komai ba kai ma ba za ka amfana mai komai ba duk hujja da zaka kawo Allah ai mu bin su muka yi sun suka kira mu Allah ya ce a ba komai shugaban masu kiran ma shedan yana nan ciki tunda ka bi su ku je ku shiga wata zama استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة تبرأ منهم كما تبرأوا منا دان هكا وند أكا بأجل موتا بي إيا أنا أي ما وند يبيش أغار وند يبي بي إيا سوا أي ما وند يبيش أغار زمن لا يبيا دو وند زي كراك زوا غطا فان الله دي جرمانش دم مرتبشي kuyi walle walle da shi annabi ibrahim alayhi salam me yace mu mutanen shi inna bu'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum hatta tu'minu billahi wahdahu da ka ɗan uwa ko za a yi biyayya a san irin biyayyar da za in zaka bi iyayenka ko malamanka ko shehunnanka ko mukaddamanka ka san irin biyayyar da zaka yi musu dan aka je lahiran nan shi ma babanka tsira yake nema shi ma shehu tsira yake nema shi ma mukaddami tsira yake nema kuma idan ya tsira in ya ga ya shiga inuwa zai fara tunanin kuna ina dan haka wajibin mutane musamman mutanen mu in za a yi mashehunnan zamani biyayya to a san irin biyayyar da za a yi musu yau kada kawai a kwazo abu kace ai shehu ya faɗi ina alqur'ani alqur'ani ya ce ai hadisi ya ce ai to tunda shehu ya saba alqur'ani da hadisi dauki magana shehu ka watsa bayan ka dauki sunna ka aiki ne shi ne daidai da haka da yawa za ga wani lokaci ana dora mutane kan wasu abubuwa wanda waɗanda suka dora sun su ma sun san ba daidai bane kuma zo a yi rigima kuma kai magana a ce wai ka raina shehu to shi bai raina annabi ba shi bai raina sunnar annabi ba duk wanda ya raina sunnar annabi dan ka raina shi ka raina banza duk wanda ya saba ma ka'idar annabi duk karatun shi duk daraja shi kowane ne to da shi da banza duk ɗaya ne ba su da wata kima a gun Allah din annabi shi ne abinda qur'ani yake cewa man yati rasula to an ce wanda ya bi iyayen shi wanda ya bi malaman shi ko shehin shi Allah aka ce abi annabi aka ce abi ya kai ka zuwa wajen Allah wanda zai ja ka zuwa wajen Allah shi ne mutum wanda zai ja ka zuwa ga mai biyayya da mai ladabi da wulakanta kanka a wannan ba abun ji bane rabbana inna ana sadatuna wa kubara ana fadar duna sabil shi yasa suka fatar da mu hanya suka hada mu bika rabbana
rabbana atihim bi'ifain min al'adhab wal'anhum la'anan katira
Allah subhanahu wa ta'ala yace su dai ƴan wutan nan za su ranka roƙon Allah suna a gidan wuta sai su ce rabbana ya ubangijinmu atihim bi'ifain min al'adhab wa innan shuwagabannin namu da jagororin wanda suka hana mu bika ya zama cewa sun jawo mun saba maka sun jawo mun dawoma a gidan wuta Allah muna roƙonka idan za kai azaba atihim bi'ifain min al'adhab to Allah suka ba su ninki biyu Allah ka ba su ninki biyu na azaba da ninkin su da ninkin mu kuma wannan ma ai hadisin manzo Allah ya tabbata man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajra wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wuziraha wa wuzira man amila biha ila yawm al-qiyamah dak idan ka kira mutum dubu zuwa ga fata suka je suka shiga gidan wuta to kai za a ranka yi maka azaba dubu da ɗaya da tasu da taka daka kaga masu kiran mutane zuwa ga fata su shiga tai tayin gurgurdan mutanen da ka kira gurgurdan azabarka ba Allah yana mana magana Qabil da Habil bai ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila man qatala nafsan bi aw faka annama sunna ta jami'a faka annama ayyan nafsu jami'a Qabil fa shine yazo mai kisa amma yau duk mutanen da aka kashe ba da haƙƙi ba Qabil na da kamar shi in yan ta da suka je suka kashe mutum 100 to za a rubuta ba Qabil yau ka kashe mutum 100 in mota ta je ta ganganci ta kashe mutum 50 da ganganci za ta to Qabil ka kashe mutum 50 haka ake ta loda mai ila mun kiyama to kai ma yanzu idan ka koya mu wani ta'addanci ya kashe wani za a ce to ka kara lodi sun zama biyu in ya kashe ɗari haka ne kai ka koya mai to kana da sakamako da ka ga abin da ya shafi dan adam illa banda ka ji tsoron Allah ka dora mutane kan din Allah ba mutane su bi ka ba kullum su wai mutane na biye da kai in mai mulki ne ana sai ka yi duhu a bi ka wanda babu mulkin za ka sha mamaki wallahi ko akuya sai dai in ganye ya karkaɓo ƙofar gidanka ta zo ɗauka ba ka ganin kowa duk tsoyin wani rabul ya suna ina yanzu wulakance kana jiran FSP yana jira ya zo ya sauka express ka hau kamar da ba shi ake ma jiniya ba in malami ne shehi ne haka ka tara mutane ana binka ana ta haya haya ga shehu dan sai shehu sai shehu wallahi ba wasu gane baka da gaskiya wallahi za ka sha mamaki dan haka shi sha'anin addini kai dai ka kafu ka ji Allah wanda ya biyo ka ka nuna mai ya ce baka mu ai ya dame ka mutum dari sun zo ana ta ma fadan shi an tattarme ka dan auraden da kake ma da son sai su hana ka da kai ta je ka kai 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 hidimar ka kawai girma na Allah ne daukaka ta Allah ce amma in kace sai ka tara su to matsala zaka ja makanka Allah ya kiyaye mu rabbana atim bi ifaini min awwal anhum la'anan kabira ya Allah ka la'ance su ƴan wuta kuke mutane iyayen gidan ku ba addu'a Allah kai masa azaba ninki bi kuma Allah ka tsire musu tiluwan ma da za ka yi masu babbar tiluwa. Wani ko suke wal'anu la'anan kafira, Allah a warshe ne ko kai masu la'ana la'ana mai yawa, kuma shi wal'anu la'anan kabira, Allah ka tsire masu ka la'ance su la'ana mai girma. Saboda me? Saboda sun kira mutane zuwa ga fata. To kai ma yanzu idan ka kira mutane zuwa ga fata ko suna girma ma ka suna mutunta ka duk inda kai suna biye da kai, to akwai randa za ku yi bara'a da su, za su tsine maka kai ma za ka tsine maka kuma za ku dawo ma gidan wuta. Allah ya kiyaye. Na'am.
Ya ayyuhan ladina amanu la takunu kal ladina aghamu kayfa farahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha.
Ya ayyuhan ladina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya koma mana magana baya, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yuzuna Allah wa rasulahu lahum la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina. So sai Allah ya koma ma waccan ayar da muka karanta shi karanciya, inda a cikin bayani an faɗi munafiƙai ne ke irin wannan. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, to ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani nawa zamanin manzon Allah da na yanzu, la takunu kallazina azaw Musa, kada ku yadda ku zama kamar mutanen da suka cutar da annabi Musa. Fa farahu Allahu mimma qalu, amma ba ko da suka cutar da annabi Musa, to Allah ya kubutar da annabi Musa ga abubuwan da suka faɗa. Mutanen annabi Musa alaihi salam al'adar su, har yanzu Yahuda suna da wannan al'ada, in kana kallace kallace duk inda zaka ga irin wajen shoyin din na inda ake wanka, zaka ga Yahudawa in za su shiga, ba Yahudi zai taho da matar shi da ƴaƴan shi maza da mata da sarakan shi da kowa maza da mata, in yazo da mashi zai fara tudewa, me hankali ne kawai zai baffan, ai ana gani ko da shi da sarakan shi da ƴan shi ba liga da matar shi, ai ta wanka wannan na waka ma wannan ruwa, su al'ada su ce wannan. To tuntuna haka suke. To shi annabi Musa alaihi salam, saboda an ce mutum ne mai kunya, an ce annabi Musa saboda tsananin kunya shi bai iya kallon fatar jikin shi. To da yin aka zo za a yi wanka, annabi Musa sai ya koma gefe can inda ba a ganin shi ya tube wanka. To sai Yahudawa sai aka rinka cewa ai abin da yasa ko ga Musa bai shigowa cikin mutum nan, ai gwaiwa gare, bai san a ga gwaiwar shi ne, shi yasa yake koyewa canyewa. Ana faɗi ɗaya biyu ya magana ta watsu, idan annabi Musa ya zo yana wa'azi sai shakkiyar gari a rinka cewa ya Adam, shi bai san da shi ake ba, ya kai mai gwaiwa ne Ubangijinka ya ce. Annabi Musa dai har dai an kara ashe shi ake gaya wa wannan magana. Wannan annabi Musa alaihi salam, akwai dutsen da aka yi faɗan haru a wannan alamta ilai mala'ikun bani da su ɗaluta da jaluta, wanda ɗaluta ya kashe jalut. To wannan dutsen abin ka gadon shi zamani bayan zamani, har ya zama wannan dutsen ya zo gado hannun mahaifiyar annabi Musa. Da haka da zafi wafati sai ta ba annabi Musa dutsa. To annabi Musa duk inda ya je, in ya tuɗe tufafin shi sai ya ɗauki wannan dutsen sai ya tsora a kai, saboda muhimmancin wasiƙin mahaifiyar shi. To rannan bil amril muqaddari, da ya je ya tuɗe kaya sai dutse ya faɗo, sai ya ɗora kaya kan dutse. To dutse na da rai, annabi Musa ya tuɗe ya zuwa ruwa, kawai dutse sai ya kamo hanya da kaya. Annabi Musa yana buɗe ido ya waigo inda dutse ke, ai ga dutse can da kaya sun yi nisa, sai ya biyo tsirara yana kai dutse ban kaya na, kai dutse ban dutse, bai tsaya ko ina ba sai tsakiyar Banu Isra'ila. Annabi Musa ya zo cikin su tsirara, suka ganshi cewa duk abin da suke cewa yana da wani abu face ma duk a cikin su ba wanda Allah ya mazaki da kyau kamar annabi Musa. Sai suke yi kokarin su zo su rungumi jikin shi, annabi Musa yana kore su ya ɗauke kayan shi ya sa ya ɗauki dutse ya koma. To daga nan aka ƙara cewa mai gwaiwa. To wannan cutar malaman tafsir sun ce ita ce cutar da Allah ya ce masu imani kada su rinka cutar da annabi kamar yanda Yahudawa suka cutar da annabi Musa. Wasu malaman tafsirin kuma suka ce a'a, bayan duk an yi abin da za a yi an gama, Allah ya halakar da Fir'auna, Allah ya umarci a Banu Isra'ila annabi Musa ya ja su a tafi Baitul Maqdis a je a tuba zuwa ga Allah saboda rotar kan mai. To a hanya sai Allah ya saka musu imuwa da annabi Musa da annabi Haruna, sai da suka shekara 40 a guri daya. Tafiyar da ba tafi wuni daya an yi ta, ba mai da suka shekara 40 ba su kai ba. Kuma a wannan tafiyar Allah ya dauke musu kayan su, ba su dauka, ba su jin yunwa, sai sun ga dama su ci abinci. Karshe saboda ga dama sai Allah ya rinka saukar musu da abinci daga sama. Kuma ga su cikin tiwa. To ana cikin wannan, ka san mutane ba su zauna lafiya. Wannan sai annabi Musa ya ce ma annabi Haruna, ka zo mu je dutsen Dora Sina mu gana da Allah. Idan muka gana da Allah subhanahu wataala, mu roƙe shi wannan tafiya ta yi tsawo ya yi mana. A kan hanya kawai sai ajali ya zo ma annabi Haruna ya yi wa faci. Annabi Musa ya yi janaza ɗan uwan shi annabi Haruna ya dawo, yana dawa to Musa ina abokin tafiya, ce Allahu akbar, ai ɗan uwana Haruna Allah ya mai wa faci. Ce a Musa ka dai je ka kashe shi. Dan uwan shi ne fa innasu ɗaya baban su ɗaya. Ka dai je ka kashe shi saboda ka ga shi yana da taushin hali, kuma shi mun yi yadda da shi, kuma shi yana kyautata wani, shi ne kashe ka kashe shi don ka mulke mu. Annabi Musa ce na rantse muku da Ubangijin da ya saukar da Taurat, ba kashe shi bane ba, ajalin shi. Ka ce ai duk abin da zaka faɗa mu ba za mu yarda ba. Dama ai mun kula kana mai wasu abubuwa, haka da kaje ka an so alluna ka zo ka iske muna bautar dan maraki, haka ka rinka jage mu shi, haka kana mare shi kana bugun shi. Dan dai dan uwanka ne bai magana ba, shi yasa muka kyale ka. Annabi Musa ce to Allah ka ji ko bala'in da ya samu. Dan uwana ya mutu maimakon ai mata aziya, kuma yanzu ana tuhumar ni na kashe shi. Allah sai ya ce wa mala'iku, a je inda aka binne annabi Haruna, su ɗauko shi su zo da shi ga wajen Banu Isra'ila. Suka ɗauko gawa annabi Harun, suka zo da ita. Annabi Haruna ya zo ya yi sallama cikinsu, wani salamu alaikum, wani salamu alaikum, ya dinga kiran sunayen Banu Isra'ila, ya gaggaisa da su. Ya ce to ba Musa ya kashe ni ba, ajalina ne ya yi, kuma Allah ya girmama ni, duk sakamakon da nake nema a wajen Allah na same shi. Da haka yanzu ma da kuka gani dinnan mala'iku ke ɗauke da ni, ko za ku wuce da ni? Ba gama ba, ba yanke hukunci ba. Sai suka ce a'a, su ba su yarda ba, su ba su yarda ba, tunda kuke kun taɓa jin gawa ta yi magana. To haka fa annabi Musa har ya koma ga Allah, Yahuda tuhumar shi suke ya kashe ɗan uwan shi. To shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda suka yi imani, la takunu kal ladzina azaw Musa, a wajen wannan annabin nawa kada ku zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa. Fa bara'ahu Allahu mimma qalu, shi ku annabi Musa Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa. Kalli irin kizayoyin da aka yi wa manzon Allah, jiyan da manzon Allah ya kafu, ya kafu ya bada, amma wani ya koma ya ce wannan ka san ba a nufi Allah ya, wannan cutar da manzon Allah ya. Wani sahabi ya shiga ya gaya wa manzon Allah, ya ce ya Rasulullah ka ji abin da aka yi? Manzon Allah ya fito ya ce haba jama'a, kada ku rinka cutar da ni da irin waɗannan kalmomi. Ko da yake Allah ya ji ɗan uwana annabi Musa an cutar da shi da abin da ya ji wannan ya haƙuri, jiyan da aka yi wa matar shi sai da tuna Aisha, ba haka jirai suka yi ba? Wanda kuke la ilaha illallah ne fa, musulmi ne wa munafiƙai, matan manzon Allah, ashe ana tuhumar ta da wani? Kuma Allah ya saukar da aya 16, amma har yau wasu su ce ƙarya ne, duk ba da ita ake ba, ina ka ji sunanta? hayyau ba hayyau wasu na nan sun ce kai da Allah ba ita ake ba shi irin ga dai abubuwa na malam marasa dadi na sutar da annabi alaihi salatu wassalam Allah ya kiyaye wa kana inda Allah wajiha Allah ya ce shi fa annabi Musa mai mutunci ne a gurin Allah to nan mafaho Allah ya ce kada mu sutar da annabi kamar yanda aka sutar da annabi Musa Allah ya kubutar da annabi Musa saboda yana da mutunci a gurin Allah to mutuncin annabi Musa ya kai ɗaya bisa dubun na annabi wanda suka cutar da annabi Musa Allah ya yi fada ya wanke shi ya kawo musu hujja to wanda suka cutar da annabi su kuma wallazina yuzuna rasulullahi lahum azabun alim wanda ke cutar da annabi su ba hujja za a ba su a su kawai za su je layawa ne su fuskanci azaba ne wanda ke sa sayyidina Aisha da Allah din ya gama bayanin da zai sai ya ce to Allah ce ni ba zan ce muku komai ba al khabisatu lil khabisin wal khabisuna wat tayyibatu wat tayyibuna ulaika mukarrabuna min ma yakun Allah ce to in ma kun matsale kun ce ana tuma Aisha to al khabisatu matan banza lil khabisin na mazan banza ne ai wai an kara bayani dan yi wajin sai matan kirki kuma na mazan kirki kaka mijin dai shi wai uban kirki ko ba ka da hadisin da za ka kawo ka ce ya sake ta ko ya rabu da ita har ya koma ga Allah tsammiyanta shine karshen abin da ya hadiya jikin da ya rungume shi shine nata ne karshe ina cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina haqinati wa zaqinati manzo Allah ya koma ga Allah a tsakanin abin dandanawa ta da kuma kashin kirji na idan ka dinka kun wayannan abubuwa cutar da annabi alaihi salamu duk abin da ka san in ka faɗe zai taba mutuncin manzon Allah koda wannan abin an yi shi haka mata ka kiyaye shi kai hatta hikaya hatta a zo a faɗi hikaya a ce kafirai sun ma manzon Allah kaza ka ranka sufanta abin yana nuna karancin imanin ka misali manzon Allah ya je Taifa irin abubuwan da aka yi mai na wulakanci ka zo ka ranka kwatantawa yana nuna raunin imanin ka an yi ma manzon Allah kaza to an yi kaza kawai a wuce ba abin bai da dadi a bar shi kawai saboda matsayin in ana faɗin damuwar shi to dole ka ji zuciyar ka sai ma ta dawo idan ka ɗan uwa mu kiyayi cutar da annabi alaihi salatu wassalam da bakunan mu kiyayi cutar da shi da ayyukan mu kiyayi cutar da shi da dukkan mu'amala wannan shine abin da zai ba mu fita sadaqallahu alazim wa ballaga rasulil karim alhamdulillah nan za mu kwana sai kuma Allah ya kai mu hana ta gaba saboda lokaci da fata abubuwan da muka ba tare Allah ya ba mu ladan su wannan muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa alqur'ani ya cece mu sadaqallahu alazim wa sani ba akwai tambaya yau lahadi ne ayo ai litinin ne ake yi na'am me yake cewa alaikum salam na'am 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 mutumin da ke yin azumi kuma da an sha ruwa sai ya je gidan giya to azumin shi na nan kuma zunubin shi na shan giya na nan idan ya je zina da daddare zunubin zina shi na nan ladan azumin shi na nan da rana haka za a yi ta yi a gaba in ya je can sai ya tantance Allah ya gyara mu mutumin da ke yin azumi sai ya manta ya sha ruwa to abinda dole nan gun sai an fahimci wani abu akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake azumi ya manta ya ci wani abinci ko ya sha abin sha to Allah ne ya ciyar da shi ya sha ya cika azumin shi doran hadisi kenan
so malamai ulama al-mazahir da suka zo kan hadisin suka baje shi sai imam mali yace to an san yanzu zamani ya fara tafiya sukajan mutane da bin Allah ya fara nawi yace kun ga yanzu da yawa za ku ga an zo masallacin manzo Allah an yi sallah an gama amma sai ga wasu zo sun tada jami'i ki zamanin manzo Allah kuwa in dai annabi ya jami'i an gama ce kaga mutane sun fara rauni da sallah yace to azumi fa mutane za su fara rauni da shi yace to ni abin da na fahimta a wannan hadisin idan azumin farilla ne mutum ya zo ya manta ya ci abinci eh an ji azumin shi bai baci ba amma bayan ramadan ya rama daya abinda wannan zai jawo mai zai ƙara kula ba zai rinka manta ya ci abinci yana azumi ba tunda ya san zai rama haka sai wannan sadda zari'a ta amma imam shafi yace a'a a bi doran hadisi kawai in dai mutum ya manta ne ya ci shikenan to dan Allah sai kai wannan doran hadisin ya mutanen mu za su zama yau mutumin da idan an ce ramalan ya shirya sai kaga ya sagala da kashi ya ce inugu ko fata ko wani guri sai ramalan ya zama ya dawo da Allah idan la'asar sai ji yunwa ta kama shi bayan ya ci abinci ya ce ya manta ba kuma ya ce a ce azumin shi yayi to wannan saddir zari'a shine imam malik a mazhabin shi yace idan mutum ya manta ya ci abincin in azumin farilla ne sai ya rama amma na nafila kai ka sa kanka dan ka karya matsalar kacewa ina fata an fahimta ga abin da doran hadisi ya kawo zaka ji salafawa na wani yawa to mu ko mazhabawa ne yo mu masu bin abin da magabata suka karanta ne da haka idan mutum ya manta yana azumin ramadan ya ci abinci to lalle wajibi ne ya rama azumi daya bayan ramadan wannan shi wa alaikum assalam to ai malam su wannan funafunai fa wannan funafunan malam dai to ko da ana wa'azin ana kira annabi za ka ga a wasa ake ba da gaske ba ko ko ba haka bane tsakanin Allah a wasa ake to annabi abokin wasa ne alqur'ani abokin wasa ne ya kai inda za a zuwa wahala wahala ta finafinan nan wai na da wahala yau yana da wahala eh a wuto a kallon banna ne kallon banna banna ne an fahimta da aka a fa kallon su shi ne ga yana Allah ya bude mana tashoshi da yawa ga wa'azozi na ko ga abubuwa to ka kallo wannan sashen mana Allah ya kiyaye wannan yanzu lalacewar finafinai fa ta kai ga yawan yanda ake cewa da a wannan kudi dai ana koya zina to yanzu fa finafinai a arewacin Najeriya a Kano a Kaduna ake koya zina a fim kuma a gani yanzu wani shedani na nan mai tara su ma in ka ga irin abin da ake cewa ana yi da shi a cikin finafinai zai koya maka yadda in kana neman mata aure ga hanyar da zaka bi ka dauke ta ka kai ta hotel kai zina da ita zai koya maka ga hanyar da zaka bi in kana da bujo ba ka koya mata zina zai nuna maka ga hanyar da zaka bi in zai nuna wa mace idan mijinki na tafiye-tafiye ga hanyar da zaki rike rinka zina da ko kanin shi ko ki rinka kawo wani farko a gidan yana zina yana na ana koya wannan ne addini wannan ne wasa za ka mutu tsoron Allah alaikum salam kadila to ban taba jin da ya ce kadila amma dai shi suna duk abinda mutum ya sa matsayin shi suna yayi sai dai abin zai sunan zai tasiri ga da an fahimta in mutum ya za mai kabila zai iya yi suna ne a cikin wani kabila to amma in ba ya za a ba sai ya dauki rayi ta kan ya koma an fahimta yawa da yawa sunaye suna da tasiri yanzu ka dauki na ja buga wannan misalin dauki Abubakar Umar Usman Ali ka dauki kowanne mai suna daga cikin kallon mutane masu wannan suna wallahi sai kaga mutum na da wani tosani ya tafi a su an ce wani dan shi'a saboda irin akida su wata rana sai ya samu jakai guda biyu shawarin su banda ba ya ga a cikin shawahidin ilahiya sai ya samu jakai guda biyu sai ya samu Abubakar sai ya samu Umar shikenan wannan sai aka zo ana ga imamu ko imamu Shafi'i ne cikin da imamai ne aka ce an ga mukalla ina mutumin nan ne cikin mutuncin sahabbai wanda har ya za mu jakan shi duna sai aka ce shi ai ɗaya daga cikin jakunan ya harbe shi ya mutu yace ya mutu yace to kuje ku duba Umar ne aka imamin ne shi kaza ke yana da tafsir kana wa alaikum assalam
kai ka sa suna ne kyau shine yawa wannan shine amma in ka kyautata mata to wance wanda suna ya kamata ku samu yaron nan ke ma ki rinka jin dadin kiran shi babu dai Allah ya mana muwafa
amin
wa alaikum salam
wani malami yake cewa bi halatta abota ma Allah
dan san san sai dan Allah bawan Allah yo Allah to wannan gaskiya da san Allah bane abin da ya kamata a tambaye shi sai a ce mai akaram kalla yanzu idan Allah bai aljanna ba kenan ba za ka bauta mai idan ko Allah bai huta ba za ka bauta mai ba ta ko za a tambaye shi zai gado sauran ka haka eh su ka su ba yake to idan ka ce sun suna suna bauta Allah ne ba dan aljanna ba ba da huta ba ba su ba ko ni nan ban bauta ba Allah dan aljanna ba wallahi ba a to idan wannan ne in yace yau in yace ya kula aljanna ba da cikiwa eh zan bauta mai a dan abin da yayi mun kawai ya cancanta bauta mai shi kawai Allah ya jara mana ba ta da salati fati
ayo ga wata malama tana mana dan tana mana